da rashin sanin abin da ake mu za mu je mu nego addinin karan tsaye mu ne matargade muna karya shin aka tashi tarurruka irin wanda za a yi da kasashe da na musulmi da ba musulmi ba haka za a ga musulmi suna zuwa suna yi abinda musulmi zai zo ya tafka a cikin ƴan uwansa musulmi ko ya tafka wata magana sai ka gane lallai bai san abin da yake yi ba bai san me wajibinsa ba bai san menene sunna a kansa bai san meye mandubi a kansa ba wata kalmar in ka je ya tafko ta sai ga raddai sai ga raddai domin sai ka je tarar da abin da alqur'ani ya fito ya kama sunansa karara ya wajabta yinsa sai soke shi ko ya soke shi ya ci abin ba daidai ba ne to haka za ka yi ta ji ko mutum zai tafarta waɗansu kalmomi a gurin hirarsa wanda zai tafi da shi daga musulunci bai sani ba to saboda wannan ne ijada aka samu kai a irin wannan sai ce in ta haka la musahibil madkhal zancan mai madkhalu ya tike sannan sai ce kala shehu abu muhammad ibn abi zaidin rahimahullah a shehu abu muhammad ibn abi zaid al-qayrawani Allah ya ji kansa fi kitabir risala a cikin littafin da muka fi sani da risala ta abi zaid al-qayrawani a cikin littafin a wajen shimfiɗa da yake yana cewa alam kai sani ya dan uwa anna khairul qulubi kufi alherin zukata a cikin zuciya duk suka tara su ko sun yi miliyan nawa ko biliyan nawa ko trillion nawa zuciyoyi suka kai to mafi alherin ta shine aw ahalil khair wacce ta furke alheri wacce ta zama burgame ta zama jaka ta alheri aka dura alheri aka dura alheri aka dura alheri a cikin ta to ne ita ce khairul qulubi wa arjal qulubi lil khair kuma an ka tattara zukata gaba ɗaya zuciyar da aka fi tsammatarwa alheri ake sa ran alheri zai shiga cikin ta ikaka gida ta ita ce malam ya sabiqa sharru ilaihi zuciyar da sharri bai fara shigar ta ba duk ɗan da aka haifa annabi alaihi salam ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra duk ɗan da aka haifa akan fitrar musulunci yake wasa akan gwada bai kadarko na musulunci gwada bai burtali hanya kowa akan haka ke haihuwa sa zuciyar sa fari tas kamar atafa ba ta da sofanin komai haka Allah ya halicci kowa sai annabi alaihi salam ce illa anna abawaihi yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi sai dai mahaifansa ne suke da alhakin ko su mai da shi ba yahudi ta hanyar dabi'unsu da kuma yadda za su daura shi ko su mai da shi nasara ko su mai da shi ba majusi to wannan yana gurin su amma duk zuciya tas ake haihuwarta kowa haka yake to dan haka sai ce idan sharri bai riga ya shige ta ba haka dora ta akan alheri shikenan akan su zai tabi saboda haka wajibi ne a shega mahaifa kowanne ya ga cewa ya dora ɗansa akan alheri ya toshe sharri ya shiga zuciyar idan alherin ya fara shiga to ko sharrin ya zo ba zai samu gurin shiga ba wa aula ma'u ne bihin nasihuna bifificin abinda masu nasiha suka fi kulawa da shi wato ma'ana masu nasiha masu ikhlasi ga al'umma wanda ba su yi wa al'umma almundahana masu ikhlasi ga addini wanda ba su yi wa addini almundahana wanda babu abin da yake gabansu sai sakon da annabi alaihi salatu wassalam ya zo da shi ya isa gurin jama'a kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam ya zo da shi suke san al'umma ta tashi cikin alheri ta aikata alheri ta kuma san alheri ya yaɗu a cikinta to su ne annashihuna ba almundana tare su ko ɗaya to abinda waɗannan suka fi kulawa da shi sannan warage mafi ajrihin ragibuna duk mai kwaɗayin lada kuma ya fi kwaɗayin ladansa a gurin aka ce masa duk abinda ake nema a gurin Allah a samu lada wanne masu hankali suka fi kwaɗayi sai ce isalul khairi ila qulubi auladil mu'minina sada alheri a cikin zukatan ƴaƴan musulmi ƴaƴan mu'mini duk wanda yake nasiha yake san al'umma to wannan zai ce ayi duk wanda yake neman lada gurin Allah da babu irinsa to wannan zai yi sadar da alheri ashe kaga a bar kofa al'umma suna bata ƴaƴan jama'a to wannan ba alheri bane saboda haka babu sharri kuma fiye da mutum ya bata ƴaƴan al'umma idan ya taye abin da ya jawo sanadin ƴaƴan al'umma suka lalace to ya toshe al'umma ya ruguje ta duk sakon da annabi alaihi salatu wassalam ya zo da shi ya sa masa waigi domin al'umma mutuwa za ta yi sai ta tashi kan banna kuma wanda za a zo daga za su kuma raina sai zama sun fi su sharri shikenan sharri zai ci gaba da toroko ya kashe alherin al'ummar in aka sada alheri zuwa zukatan ƴaƴan mu'minai shine abin da duk wanda yake kwaɗayin lada gurin Allah ya fi ƙaunar lada a kai to idan aka sadar da alheri ga zukatansu saboda mai sai ce layyar sakafiha dan ya saiwa a ciki ya kafu ya kama kamar anga ya kare ya daure ya sarke kamar yanda sarka take sarkewa ba za ta iya warwarwa ba haka ake san alheri tabbata a cikin zukatan yayan musulmi sanan watan bi hahu ila ma'alimi diyanat da ko fadakar da su zuwa sha'air na addini ka'idoji na addini ga yanda ake ga yanda ake ga abin da ake so ko hududin shari'ati da kuma iyakoki na shari'a duk a sanar da su wannan wannan haka ake so su san meye iyakar kaza meye iyakar kaza meye iyakar kaza tana ubangi da kanza cewa man ya ta'adda hududallahi yace fa kazzalama nafsuhu tilka hududullahi sai ce fa la ta'tuduha wani ko ya ce tilka hududullahi sai ce fa la taqrabuha duk su san meye wannan la ta'tuduha la taqrabuha me ake nufi me haddin ubangiji me Allah ya yanke ishan ishata kai ina ishata maka ina ishata dan uwanka tsakaninka da shi menene tsakaninka da dan uwanka makhluki menene to a sanar da yara tun suna kanana saboda me sai ce li yuradu alaiha dan su sabu da ita amma wa ma alaihim an ya take da hu min addini qulubuhu ba wajibi bane akan su zakatan su kudi da cewanna sanin Allah daya ne baya wajibi akan kowane da inda bai balaga ba ana koya musu wannan ne dan alheri irga sharri dan irga kakagi da su balaga su tashi kan tsari kawai amma da karamin yaro wanda bai balaga ba in ya fito ya zazzage Allah yace shi ba musulmi ne ko ba za a yi masa komai ba ba laifi yayi ba so da babu alƙalami akan su ko ba a wajabta masa sai ya kudire ba sai ya balaga amma nan ana dora shi akai ne domin alheri ya fara tashi sannan wata amali bihi jawarihuhu ba kuma wajibi bane gaban su su yi aiki da shi ana barin su su yi ne zawar su sabu in haji ne ka tafi da karamin yaro dan ya saba yi idan sallah ce ka dora shi akai tun daga shekara shi da yi ya sabu in ya kai goma sai ka dan tsatsabga masa tsumin ya ko ka daga tsumin ya kai ma barazana sai ya tashi in azumi ya zo yace zai azumi karka hana shi ba shi yayi yana yi sai ya sabu kafin ya girma shi kenan ka bar shi sai da ya gama girma yau ya tashi ana cikin ramadan ya kwanta bacci yi mafarki ka ga ramadan wajibi azumi ya zama wajibi gobe ka ce tashi ya riga ya sangarta ya sakandanta ya miƙe kafa yana sai fara kwarara maka kuka da baliginsa da shi ya zama kwakwaro ya kasa kwakwaro zai zama sai ya kasa yin azumi in wace ta zama kwakwariya ta kasa azumi shi kenan abu ilalace amma in yana karami ya fara tun yana yin kaɗan a ce ai bana sai da na yi bakwai ana nan ana rashe kare ce ai goma na yi ana nan sai ga yana ta sai ya yi ashirin a ƙarshe sai ya kaiwa can kafin ya balaga to haka ake so a koya ayan musulmi ya shafa ina huru ya ci magana da aikin arwaito anna ta'limar shigari likitabillahi sanar da kananan yara littafin ubangiji alqur'ani yudifi ugadaballahi ina bice fushin Allah wa anna ta'lima shay'i fi sigari koyan abu mutun yana karamin yaro kan na kashi fil hajari kamar zane ne za a furta shi akan dutse fa in ka zo ka samu fon dutse kaza na kai rubutu idan za a yi ruwan duniyan nan ka dauke shi ka jefa shi a tekun duniyan nan babu abin da zai taba shi in dai zane a dutse a kai shi ba abin da zai taba shi to shi koyan abu mutun yana karamin yaro haka darajarsa take kamar mutum ne zane akan dutse shi sai ake son a koya mutane alheri in ya zauna to wadin jiyin duniyar da za a yi a kitsuke mutane kan wannan abun ba zai sauko ba sai dai mutum ya tafa kwarya ya dinga zuba hatsi ba za ta zuwa amma ba abin da zai samu wannan shi ake so a koya a ƴan musulmi intaha yace maganar Abu Muhammad Tatige fa'izan sai shi Allah dan hudu yace yayin nan yambagi an yabda'a bi ta'limi ma zakarahu ya kamata ya fara da sanin abinda aka ambata fi hazihi tarjama a wannan tarjama da aka yi magana shi Abu Muhammad cewa ayi kaza dinnan sada alheri ga ayyan musulmi ayi kaza ce to wajibi ne duk wanda za a koya karatu ya zama da wannan zai tashi saboda me ake so ayi haka liyanta kishi fil qulubi domin ya zanu a cikin zukata duna gairihi ba wanansa ake so wa'annan alheran ake so su kafa a zuci tunda zuciyar da mai sabuwa ce faratas babu sharrin komai a ciki dan ka dora ta akai za ta fi yaro kana wasa karami saboda akan fitira yake ko tafiya yake in ya zame ya fadi ba zai yadda ba saboda yana kan fitira in yaro ya fadi sai ya kuka kuma sai ya kawo maka kuka fitira ce da cewa kar kai da ka yanke hukunci da kanka duk abin da ya sa maka kai go shari'a to shi karamin yaro yana karami sai ya kai kuka wajen mahaifiyarsa ko wani mahaifinsa ko kuma wani babba da ya gani, to kuma in ya kai kuka yana so sai an yi hukunci, an fitar da haƙƙin wanda aka zalunta. In ka ce toho kada ki ƙasa, sai ga ya dariya, saboda haka fidira take, an yi masa adalci an fitar masa da haƙƙinsa. Ko kuma kankanta yaro da ka kalle shi akan fidira, wannan abin da Annabi alaihi salam ya faɗa, kana kallon mu'amala yara ka san dai akan haka take, to iyaye ne za su yi ƙoƙari su ɗora su akan haka, su zarce a kai, su ƙara ɗora su akan alheri da kuma abin da Allah ya saka musu bayan wannan na baiwa. Don kowane mutum yana da wata baiwa da Allah ya bashi don ya taimaka wa duniya da ita, to kuma irin tarbiyyar da za a yi masa a nan za a gane irin yadda yake tarbiyya. Sai a lura wani yaron daga kallonsa ana fara mu'amala shi, sai ga alcan ko mahaifansa in za su faɗi gaskiya sai sun san ya fi su tun a lokacin. To tarbiyyar da ake ba irin wannan daban. Wani ko sai ga mutum ne mutu wasu ɗi tsakatsaki kamar sauran kowa na mutum na al'ada, to shi ma za a kula da tarbiyyarsa daban. Akwai ko wanda ke gagara koyi shi ko da ka gan shi wato yana da haɗari, yana da abubuwa marasa daɗi, shi kuma yana za a zo a yi masa tarbiyya kuma daban. Sannan akwai wanda yake gadar mahaifansa, wani za ka tara mahaifiyarsa mai yanka ƙarya ce, to dole in za a yi masa tarbiyya sai an lura mai yawa yana da wanjin wannan, wataƙila ubansa mai yanka ƙarya ne sai an kula da wannan, wataƙila mahaifiyarsa mai ha'inci ce sai an kula da, wataƙila mahaifinsa mai ha'inci ne, wataƙila mahaifiyarsa mai haɗin husuma ce, wataƙila mahaifinsa annamimi ne, to duk wannan zai taɓada saboda akwai wurasa. To haka ake duba yara ana bi don a ba su tarbiyya, saboda duk a raba wannan sharan da su zama mutanen kirki wanda za su yi amfani ga gare su kuma su amfani al'umma. Sannan ɗora su akan abin da Allah ya ba su na baiwa, an gano sai a raya wannan a ɗaga shi wanda in ya fita ya bunƙasa zai amfani mai ita kuma zai amfani al'ummar da ya raye a ciki, kuma zai amfani wanda za su zo ba bayansa. Wannan haka ake so. Wallahu al-muwaffiqu lis-sawab, Allah shi ne mai yin gamankatar izuwa samun dacewa. Muna fatan Allah ya samu dacewa.
Al-fasalu thaminu, fasali na takwas, fi mura'ati haqqil waladi fil inkahi. An ɗora wannan fasali ne a cikin kiyaye haqqin ɗa fil inkahi, wajen aurar da shi. An-nikahu aure al-inkahu aurarwa, shine an-nikahu yin auren, al-inkahu kuma aurar da wani. Shi yasa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake cewa la tankihul mushrikati hatta yu'minna. Tankihu ta din aka yi mata fataha, sai ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu, ta din wannan aka yi mata ruhu'a. Wannan la tankihul mushrikati, kar ku auri mushrikai mata har sai sun yi imani. Wancan kuma wala tunkihul mushrikina, kar ku aurawa mushrikai, mafu'ulin na biyu shine banatikum, kar ku aurawa mushrikai maza ƴaƴanku mata. Shi yasa wannan nakaha, wannan kuma ankaha, wancan ya aura wannan kuma aurarwa. To nan shi yasa Sheikh yake cewa fil inka, ba fil nikahi ba, ba shi zai auren ba wajen aurarwa, wato ya aurar da ɗansa namiji ko ya aurar da ƴarsa mace. Wal maqamu thaminu, shi ne maqami na takwas, fi kaifiyati silati rahimihi li waladihi, cikin kaifiyar yanda zai sada zumuncinsa ga ɗansa. Sai shehu ya ce fa yan bagi lahu an yaftara lahu, ya kamata gare shi shi mahaifi. Lahu ɗin nan ha ɗin, lahu ɗin ha ɗin yana komawa ma wajen mahaifi. Nan kuma an yaftara lahu, kuma lahu ɗin nabi, kuma lamirin yana komawa kan ɗan, ya kamata gare shi shi mahaifi. An yaftara lahu, ya zaɓa masa wato ɗansa kenan, ko mace ko namiji. Iza arada inkahahu, in yi nufin aurar da shi lokacin da ya kai lokacin auren, ya kai munzili. In kana zakaran, in ɗan namiji ne, abin da ya kamata ya zaɓa masa shi ne zata dinin, ma'abociyar addini. Sannan bugu da ƙari, allati urifa waliduha bid-dini was-sala, wanda aka san mahaifinta da riko da addini da kuma kirki. Wannan ake so. Idan ƴar ta zama ta kirki, mahaifinta ya zama ba ma abucin addini ba, ba mai son gyara ba, to to zai kutanance ka a gidanka ya hana yar zama. To dole ake son a samu biyu, mahaifiyar ta kirki tam wato mahaifanta ma su zama na kirki. To sai a hada gwiwa a yi taimakekeniya yarinya ta zauna a gidan miji. Shi yasa yace alati urifa waliduha bid-dini was-sala, wanda aka san mahaifinta da karko da addini da kuma kirki da san gyara. Wakazalika kataru laha in kanat unsa, haka kuma in ta zama mace ce shi ma dai ya kamata gama fi zaba mata zadinin namiji ma'abocin addini wa salahin da kuma gyara mutumin kirki. Dukkanin su waɗannan hadisai ne na Annabi alayhi salatu wassalam, wanda yake cewa idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu, idan wanda izo neman aure kuka yadda kuka amince da kulawarsa da addini da kuma rukunsa ga amana, to ku aurar masa. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi fasadun kabir, idan ba ku ji wannan magana kun yi haka ba, fitina da fasadi mai girma za su auko a duniya. A wata riwaya kuma yana cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu, wanda izo neman aure kuka amince da addininsa da kuma ɗabi'unsa na kirki, to ku aura masa. In kun ki fitina da fasadi mai girma za ta auko a duniya. To ita kuma mace, Annabi alayhi salatu wassalam sai ce tunkahul mar'atu li arba'in, ana auren mace dan ɗayan abu hudu. Zuciyar dan adam takan so ta auri mace dan ɗayan abu hudu. Sai ce li jamaliha, akan auri mace saboda kyan halittarta, sannan akan aure ta li maliha saboda duke da take da shi, sannan wali hasabiha, akan aure ta saboda dangin da take da shi, iyalin da ta fito daga ciki, wali diniha kuma na aurenta saboda addini. Sai Annabi alayhi salatu wassalam yace fazfar bi zati dini, ka kokari ka rabota da ma'abocin addini, taribat yadaka in kaki to zaka tsiyata kuma zaka shawuya, in kuma ka hakura kai to zaka ciriba. Idan haka wa'annan ka'idoto sufofi guda hudu na mace duk ana kulawa da su. Amma wadda ake so musulmi ya maida hankali a kai ita ce siffar kula da addini, ita ake so a kula. Bayan an samu kula da addini, to kuma sai a koma abinda ya shafi harkar kyau, saboda a samu wadda za ta janye hankalin mutum ba zai zama yana kalle-kalle ba in yana da ita. Ita ma ai kokari a samu cewa mijin da za ta aura din kare ya zama mata mummunan da za ta waye gari ta dinga jin tsoron nuna shi a tsakanin kawayenta. Saboda ita ma sai ta zama ba za ta iya abun nan ba. To wannan su ake kulawa da su. Amma maganar dukiya, wannan in mutum ya muwafaka mai addini ce kuma gidan akwai dukiya, to kaga ya sami yaje kudin tsaye da yawa da dutse da yake nan. Idan akwai daraja da ɗaukaka shi ma ya ƙara kenan. Amma wadda ake sawa a dubi Allah subhanahu wa ta'ala da ita ita ce addini, saboda dan munafa ake yin aure. To sai shi auren nan in mun kula, sai mu ga ka'ida ta farko ko makami na farko na kulawa da sada da zumuncin ɗa, sai aka ce mahaifi ya zaɓa masa uwa ta gari. Kuma da aka zo ƙarshen abinda uba zai yi, sai aka ce ya aura masa mace ta gari. Saboda me? Saboda shi aure abu na farko da ake tabbatarwa da shi shine hibzul ansal, kiyaye iri na ɗan adam. Wane haifi wane har zuwa tashin alƙiyama, ran da Allah yake san duniya ta tashi. Idan babu wannan auratayyar, to irin ɗan adam tsayawa zai ana mutuwa, wata ran sai a nemi kowa a rasa a duniya. Bana yin aure saboda wannan annasru, wajen nasarin nan za a sami yardar Allah, domin an tabbatar masa da munafasir ta sa ya halicci mace da namiji abinda yake so a samu kenan. An kuma yi wa Annabi alayhi salatu wassalam abinda yake so, saboda ya ce da mu tanakahu tanasaru fa inni mubahin bikum al-umama yawmal qiyama, ku aure ku hayyafa zan yi alfadi da yawan ku ga sauran al'umma gobe al-qiyama. Sannan a wannan samun haihuwar dai akwai kuma samun albarka ta addu'ar da bayan mutum ya mutu ɗansa ya yi saura a duniya, ya ci gaba da yi masa addu'a. Sannan a cikin wannan annasaru din haihuwar dai da tabbatar da iri, akwai kuma shafa'a, ceto da ake samu daga ƙananan yara wanda suka mutu ba su riga sun balaga ba. To duk akwai a cikin wannan hakar auratayyar, haka ake so, don ba wanda yake son ya ƙare yana son irin sa ya ci gaba dan haka ake yin aure sannan na biyu akwai hibzul ansab kiyaye na saba a samu cewa dan nan na halak ne domin idan an samu dan na halak babu kokonto shi ya san wannan mahaifinsa ne na shari'a shi ko ne ya san dan sa ne na shari'a to abu bi ake samu bangaren da zai dinga jin nauyin mahaifin kuma zai kaunaci mahaifin kuma zai yi biyayya ga mahaifi amma in ya san ba na shari'a bane ba zai ji nauyin sa ba ko ba zai masa biyayya ba haka shi kuma uban in ya san dan sa ne na shari'a shi kuma wajibi ne zai ji cewa ina jin tausayin wannan dan kuma yana jin kansa yana kuma kaunar sa amma idan ya san dan kakaba masa kai ba na shari'a bane ko ta wata hanya isa mu wannan abun ba zai fito da kokon zuciyarsa ba sai dai korin ci da karfi to dan haka aka ce kare na saba so ka dan kare naslu iri ubangiji ya shar'anta aure ya kuma hana mai gida isadi da iyalansa lokacin da suke al'ada saboda in an sadu ana al'ada ba za a samu rabo ba sannan ya hana magidanci ya sadu da iyalansa ta dubura saboda in an sadu ta wannan ba za a haihu ba sannan ubangiji ya hana binne yaya wanda malamai suka ce a sanadin wannan babu dama a daure wa mace mahaifa in an yi an rusa munafar aure babu dama ta namiji a kudi shi in an yi an rusa munafar aure ta hibzul ansab wato hizbun nasli kare iri na dan adam sannan dangane da kare nasaba shari'a ta haramta zina domin kada wani da ba na halak ba ya shigo cikin wata zuri'a sannan kuma ta hana wato ta shar'anta hukuncin idda in an saki mace ta idda saboda kada dan wani gida ya shiga cikin wani gida sannan ta aje hukuncin takaba saboda kada dan wani gida ya shiga wani gida sannan ta aje hukuncin hana mace ta koye abin da yake cikin mahaifarta inda Allah yake cewa wala yahillu lahunna an yakatumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir dan kare na saba tsatsarka ubangiji ya aje wannan sannan ubangiji ya aje doka wacce ake iya tabbatar da nasaba ko soke ta lokacin da miji yace wannan rabo da mace ta samu ba dan sa bane Allah yace to sai ya zo ran tsawa hudu tabbiyar yace la'antar Allah ta tabbata a kansa in abin da ya fada ba gaskiya bane ita kuma ta fito ta kare kanta ta ran tsawa hudu na biyar ta ce fushin Allah ya tabbata a kanta in abin da mijinta ya fada gaskiya ne waga saboda tabbatar da nasaba ubangiji da ya ajo ɗannan hukunci hukunci to dan haka ake yin aure shi sa aka damu da cewa farko a zaba wa da uwa ta gari a ƙarshen haƙƙin sa akan mahaifi kuma ya aura masa mace ta gari in mace ce aura mata namiji na gari saboda a samu wannan sannan abu na uku da yake cikin aure shine hibzul mujtama min al inhilalil khuliqi a kare al'ummar zamantakewar daga tabarbarewar tarbiya wato zinace-zinace su shiga cikin mutane abinda ya shafi luwaɗi ya fada cikin mutane sannan maɗigo ya fada cikin mutane rashin dunkulewa al'umma guri ɗaya rashin ganin girma da duk abubuwan da zai iya lalata ɗan adam to zai shigo cikin al'umma matuƙar babu aure amma idan an yi aure wane ya haifi wane ya ba shi tarbiya shi kuma ya ba wa wane ya ba shi tarbiya kamar carbi ne in ka ɗauko shi iri ɗaya wannan nabun wannan wannan nabun wannan daga lada ne haka dawo kan lada ne amma da ka samu wani iri ba shi ba sai ga ya tsalla muku idan dutsen wuya ne wanda mata suke san ka jera iri daya zai tafi amma da ka dauko wani tsalli sai bata maka shiri saboda haka ake son yin wannan auratayyar saboda a tsare al'umma daga rugujewar tarbiya da tabarbarewar ta sannan abu na hudu za a kare al'umma daga yaduwar cututtuka na jiki irin su cutar AIDS dinnan da irin su tuttukan da ake gamuwa da su saboda aikata laifuffuka irin na zina da kuma sauran laifuffuka da cututtuka ma iri-iri da Allah zai jarrabu al'umma da su to dan haka shari'a ta shar'anta yin aure domin a killace jama'a a samar da al'umma nagartacciya wacce za ta tafi kamar zubi ba wanda isa ba akan dan uwansa wato haka ake so a yi wannan ita ce hikima sai ce kama ta kaddama kamar da ya gabata ya ce suma yura iya fi himal jamala wannan ka gama ganin faɗa sai kuma ya kiyaye a cikin namijin da matar a kiyaye kyan jiki kuma mimma yurgabu fihi fin nikahi wanda ake sha'awa ake kauna a cikin aure ba da mura'ati addini bayan kuma an kula da addini bi kaulihi ta'ala to mun faɗa sa madaukakin sarki wala abdu mu'minun khairun min mushrikin bawa mu'mini yafi mushriki wanda yake da a karshe sai ce walau a ajabakum kaga akwai bukatar wato akwai magana soye wato kyau kenan da burgewa saboda kaza a kula da addini wato bayan an kula da shi to kuma sai a kula da bangaren kyau to idan aka samu kyan babu addini to sai a watsar da kyan domin annabi alayhi salatu wassalam yana cewa da mu iyyakum wa khadra addima ina jan kunnan ku lalle lalle ku kiyaye koran juji sai sabai suka ce ma khadra addima ya rasulullah menene koran juji ya ma aikin Allah sai ce almar'atul hasana filman bace su kyakkyawar mace wato kyan dan miciji wacce ta fito daga gidan rashin tarbiya kan zaka je kan juji duka ga gashaya ta fito ta kyau lulul musamman irin yanzu da damuna ganta lulul amma an kado a karkashin ta ko ina najisa ce to a irin ta shine annabi Allah sai yake kiran wannan wato khadra'ud diman kenan koran juji ga kore shar'a sama a karkashin sa duk kai baka isa hannunka ba najisa ce sai ce to haka mace take kyakkyawa wacce ta fito daga gidan da babu tarbiya annabi sai cin najin kuna ku kiyaye ta daman mushen barewa ce akan ruwa ba ta da wani amfani sai dai wahalarwa wa qauluhu ta'ala da fadarsa madaukaki wala amatu mu'minatun khairun min mushrikatin ubangiji ya ce ku yanga mu'mina ta fi ya mushrika walau ajabatkum ko da ta burge ku ta ba ku mamaki ubangiji ya ce ula'ika yad'una ilan nari auratayya da wayancan kafirai dinnan yana jawo wa shiga wuta ne wallahu yad'u ila aljannati wal maghfirati bi iznihi shi ko ubangiji kira yake ta hanyar aure a zo a shiga aljanna da samun gafara da izinin sa shine ash-shaykh aulashi shi dai wannan malamin a cikin tafsirin sa da ya'u ta'wil fi ma'ani tanzil da yazo fassara wannan ayar sai yake cewa wannan ayar ta nuna mana aure shine invitation wanda Allah ya buga ya raba wa dukkan musulmi kowa ya karbe ta a hannu duk wanda ya aure ko mace ko namiji Allah ya danka masa tikiti wanda yana zuwa kofar aljanna shi zai nuna a bude masa ya shiga ya rage nasa ya kirkinta wannan haƙƙi zuwa lokacin da zai nuna ya rage nasa ya yayyaga ko ya jefar da ita rasa inda ya saka duk wanda ya wasa da aure ya raba kansa da hanyar aljanna ko mace ko namiji shi sabu ne ce ula'ika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi iznihi shi tsarin nan da yana auratayya aljanna yake so a shiga annabi Musa alayhi salam lokacin da yaga ubangiji suka yi magana da shi ai ba a gurin sallah bane ba a gurin karatu bane lokacin da yake matarsa hidima ne yace fa zauna inni anastu nara la alli atikum min hadi akabasin aw ajidu alan nari huda amma yana zuwa gurin fa hidima ije ta aure ubangiji dan ya fitar wa da duniya a sanin cewa wannan tsarin abu ne fa mai mutukar muhimmanci Allah ina sansa yana zuwa sai ce inni ana lahu fa kala ana alayka ubangiji ne to ba ta kalmanka innaka bil wadil muqaddas du'a wa ana akhtartuka fastam ila ma yuha na zabe ka saurari abin da za a yi maka wahayi shikenan sai zance kuma ya miƙe annabi Musa da sai zama kalimullahi ya samu dukkan darajar da ya samu shi kuma a gurin ya nemi alfarma kuma nan take abin ya tabbata ya kuma nuna wato wata muhimmiyar ta aure da in an yi ana samun ɗan uwantaka kuma zumunci ya shigo ciki nan take sai nuna dillan da ka samu wata alfarma ko ka samu wani mukami wanda ya kamata na farko ka fara kula da shi ɗan uwanka yana samun wannan manzancin kurin sai ya ce waja'alli waziran min ahli ba ni waziri daga cikin ƴan uwana sai ya fito karara ya ce haruna akhi haruna dan uwana ubangiji ne ya ce masa ka duti ta sulaka ya musu an baka an baka nan take yi masa wannan mujazar Allah kuma ya karba Allah ya saka musu da alheri
Allah ya saka ma da alheri
fa alima anna salihata sai ya san cewa ita dangantacciyar mace khairun min fasikin wa fasikatin ita ce mafi alheri daga fasiki namiji da kuma fasika mace dan haka mutumin kirki da mutuniyar kirki ake nema a harkar auratayya da shi ne ake iya samun al'umma ta gari sai ce hohuna anan ne intaha ma yafa'al walidu li waladi misali irin yanzu da damuna ganta lulul amma an kado a karkashin ta ko ina najisa ce to a irin ta shine annabi sai yake kiran wannan wato hadra'ud diman kenan koran juji ga kore shar'a sama gargashin sa duk kai baka isa hannunka ba najisa ce shi ce to haka mace take kyakkyawa wacce ta fito daga gidan da babu tarbiya annabi sai cin najin ku na ku kiyaye ta dama mushin barewa ce akan ruwa ba ta da wani amfani sai dai wahalarwa wa qauluhu ta'ala da fadarsa madaukaki wala amatul mu'minatun wala amatul mu'minatun khairum min mushrikatin ubangiji yace ku yanga mu'mina tafi'a mushrika walau ajabatkum koda ta burge ku ta ba ku mamaki ubangiji yace ulaika yad'una ila an-nari awda tayya da wayancan kafirai din nan yana jawo wa shiga wuta ne wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi iznihi shi ko ubangiji kira yake ta hanyar aure a zo a shiga aljanna da samun gafara da izininsa shine ash-sheikh aulashi shi dai wannan malamin a cikin tafsirin sa da ya'u ta'wil fi ma'ani tanzil da yazo fassara wannan ayar sai yake cewa wannan ayar ta nuna mana aure shine invitation wanda Allah ya buga ya raba wa dukkan musulmi kowa ya karbe ta a hannu duk wanda ya aure ko mace ko namiji Allah ya danka masa tikiti wanda yana zuwa kofar aljanna shi zai nuna bude masa ya shiga ya rage nasa ya kirkinta wannan haƙi zuwa lokacin da zai nuna ya rage nasa ya yayyaga ko ya jefar da ita rasa inda ya saka duk wanda ya wasa da aure ya raba kansa da hanyar aljanna ko mace ko namiji shi sa ubangiji ce ulaika yad'una ila nari wallahu yad'u ila aljannati wal maghfirati bi iznihi shi tsarin nan da yana auratayya aljanna yake so a shiga annabi Musa alayhi salam lokacin da yaga ubangiji suka yi magana da shi ai ba a gurin sallah bane ba a gurin karatu bane lokacin da yake matarsa hidima ne yace fa zauna inni anastu nara la alli atikum min hadhi akabasin aw ajidu ala nari hudan amma yana zuwa gurin fa hidima ije ta aure ubangiji dan ya fitar wa da duniya a kana cewa wannan tsarin abu ne fa mai mutukar muhimmanci Allah ina san sa yana zuwa sai ce inni ana lahu fa kala ana alayka ubangiji ne to ba ta kalmanka innaka bil wadil muqaddas ruwa wa ana khtartuka fastam ila ma yuha na zabe ka saurari abin da za a yi maka wahayi shikenan sai zance kuma ya miƙe ana annabi Musa da sai zama kalimullahi ya samu dukkan darajar da ya samu shi kuma a gurin ya nemi alfarma kuma nan take abin ya tabbata ya kuma nuna wato wata muhimmiyar ta aure da in an yi ana samun ɗan uwantaka kuma zumunci ya shigo ciki nan take sai nuna dillan da ka samu wata alfarma ko ka samu wani mukami wanda ya kamata na farko ka fara kula da shi ɗan uwanka yana samun wannan manzancin kurin sai ya ce waja'alli waziran min ahli ba ni waziri daga cikin ƴan uwana sai ya fito karara yace haruna akhi haruna dan uwana ubangiji ne yace masa ka duti ta sulaka ya musu an baka Allah an baka dan take yi masa wannan mujazar Allah kuma ya karba Allah ya saka musu da alheri wa kiyaya
Allah ya saka mata alheri
amin fa alima anna salihata sai ya san cewa ita dangantacciyar mace khairun min fasikin wa fasikatin ita ce mafi alheri daga fasiki namiji da kuma fasika mace dan haka mutumin kirki da mutune kirki ake nema a harkar auratayya da shine ake iya samun al'umma ta gari sai ce hohuna annan ne intaha ma yaf'al walidu li waladihi abinda mahaifi zai wa ɗansa na sada zumunci anan ya tike wato abu takwas na farko yace zaba masa mahaifiya ta gari na biyu lokacin saduwa aure ya faɗi kalmomin da annabi alayhi salatu wasalam ya zo da su na shari'a wanda yake faɗa yayin aure shine dan zai samu kariya har ya gama rayuwarsa ba shedanin zai iya bugar da shi na uku lokacin da aka haife shi wajen unguwar zomanci mahaifi ya kula da ka'idojin shari'a saboda muhimmancin ranar haihuwa ita ke dora mutum akan hanya domin ta zame masa wato sinadari da kuma fitila wadda za ta masa kyau a rana ta biyu ita ce ranar mutuwa wanda in wannan ranar ta mutuwa ta zama ita ce mafi kyan rana a gurin mutum to rana ta uku kuma za ta fi alheri ita ce ranar tashi gobe da kiyama to wannan ranar ita ce muhimmiya da mutum ya shigo gidan gwagwarmaya gidan jarrabawa to nan mahaifi zai taka rawarsa don ya kare shi daga abubuwan da za su iya salwantar da shi shine gurin haihuwa sannan na hudu ya kula da shi wajen yi masa suna wajen kula da sunnar annabi alaihi salam, wajen masa aski, wajen masa kaza, yanka masa hakika, sa masa suna na gari. Wani yana daga cikin abu na hudu, wajaba mahaifi ya kula da shi wajen sare zumuncin sa da ɗansa. Sannan abu na biyar shine ya masa shayi a lokacin da ya kai munzulin da ya kamata a yi masa shayi, kuma ya kiyaye da haƙoƙin shari'a. Abu na shida shine kai shi wato makaranta, maktab, kamar makaranta allo ko kuma irin nazare din nan wacce ta yi daidai da shari'a. Abu na bakwai shine kula da kai shi wajen al-muallimin, malamai da za su koya masa ilimi wanda zai karatu mai zurfi ya zama malami ya amfana ya amfanar da kansa. Abu na takwas shine in ya kai munzili to sai ya aurar da shi. Wannan su ne abubuwa da kowanne ya kamata ya kula da shi wajen ɗansa. Kuma dukkanin wanda ya zama babba ya zama magidanci ya tabbatar cewa mahaifansa duk sun masa wannan abun. Saboda wanda yi maka wannan ba makawa wajibi ne har ka gama rayuwarka, dole ka ci gaba da yi masa addu'a. Da farko wanda ya shar'anta wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ya wuce zancen hankalin ɗan adam ya tsara waɗannan tsare-tsaren, sai dai Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi yasa lokacin da Ka'abu ɗan Zuhair ya zo soki ɗan uwansa Bujairu da ya musulunta, ya aika masa da kasida yana cewa ala abligana anni bujairar risalatan fa halaka fi ma qultu bil haifi halaka sharibta min al ma'amuni ka asar rawiyatan wa an halaka al ma'amuni min hawa allaka wa khalabta asbab al huda wa tabitahu ara ghayri shay'in wa ba ghayri kadallaka ala khuliqil lam tulfi umman wala aban alayhi wa lam tudrik alayhi ahallaka. To yana zuwa nan annabi sai ce da shi ya isa daman mahaifinsa da mahaifiyarsa su zo da irin abin da nazo da shi, ai ba makhluqin da zai iya zuwa da wannan. To duk abin da yazo da shi ba makhluqin da yake zo da irinsa. Saboda haka godiya ce ta farko ta tabbata ga wanda ya saukar da wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan roƙonmu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tsira ya ƙara aminci ga annabin da ya aiko shi da wannan risala, shi kuma ya yi iyayensa ya isar da ita ta hanyar nasiha da limana da yin haƙuri da juriya da dukkan abin da ya gama da shi don wannan alherin isa mu. Sannan abu na uku, godiya ta tabbata ga malamai na musulunci wanda suka tattare irin waɗannan abubuwa suka rubuta shi suka yi ƙoƙarin koyar da al'umma. Abu na hudu su ne mahaifa wanda suka tsaya tsayin daka suka yi mana waɗannan abubuwan. Mu kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akan mu, ko mu tsaya akan namu ƴaƴanmu ga mun tsora su akan wannan. Sai ya ce summa yutbi'uhu in sha Allah ma yura'i li nafsihi, sannan zai biyo wato in Allah ya so abinda ya kamata mutum ya kiyaye li nafsihi ga kansa, min masaliha fi wasi hayatihi, daga maslaha a cikin tsakiyar rayuwarsa. Nan farkon taka tsani kenan, ma ridaullahi illa fi ridail walidain. Malam Ma'aza Hadeji yana cewa haji farkon samuwar kaza kazo ne bisa kuka, idinga lissafi kaza kaza kaza, mutane su ta wana goya ka baya, ce kaji farkon taka tsani, ko ka zamto malami ne, ko ka zamto jahili ne, ko ka zama mai arziki ne, ko ku mutsiyacin kasa ne wanda ke cewa fata ne, duk tunaninsa a kanka ba su kaunar ka yi kuka. Yace wajibi ne haka kai ma, to kyautatawa walidai. To wannan shine taka tsani kenan, tun daga haihuwa zuwa aure da mutum matakin farko kenan rayuwar dan adam. To tsakiya kuma shi ake soyayya wa kansa, ƙarshe kuma su ake al'ummar musulmi ta yi masa lokacin da ya cika. To mataki uku ne ga ɗan adam, mahaifa za su yi masa na farko, shi kuma zai na tsakiya, sauran al'umma kuma da ƴan uwansa na ba ƴan uwansa ba a bai ƴan uwa na musulunci za su haɗu su kuma su yi masa wancan haƙƙi ne. Idan ba a yi ba, dogobal kiyama shi da kansa sai ya ƙara gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan neman wannan haƙƙin. To sai ce summa ba'da zalika ma yura'a lahu, sannan bayan wannan kuma abinda za a kula masa da shi, isa ce yura'a, a kula masa da shi iza mata, idan ya mutu min al-masalihi, daga abubuwan amfani wanda za su amfane shi, shi kansa bayan ya mutu. To wannan su ne abinda Shehu Abdullahi Ibn Fodi ya lissafa a kan abubuwan da mahaifa za su yi wa ɗa ya zama an sada zumunci. a ƙarshe dai ina son nusar da mu cewa an maka kallo wannan mun san sada zamanta wato tana da tsauki na tana da faɗi tana da zulfi ba kawai ka tashi bane ka ce ka je gidan wani a gaisa a manufa ta musulunci zumunci ya wuce wannan ba kurin ana wata harka ta biki ko na baka tashi ka je ba ba shi kadai ne zumunci ba musulunci ya wuce wannan ba ka dau wani dan hasafin kuɗi ka je ka kai ba zumunci ya wuce wannan bangaren matakin da musulunci ya tsara yanda wayannan za su tabbata to a cikin kula na sabar da kiyaye ta ta hanyar auratayya to nan zumuncin yake ƙara faɗi wanda za a waye gari ka san dangin mahaifi ka san na mahaifiya na gaske abu sai tafi a haka amma ba a kula da wannan ba zumuntar an karya ta ga lokacin da mutum ya zo ba ta hanyar shari'a ba to shi fa wannan namijin duk danginsa ba su da dangantaka da wannan yara to da ka zumunta ta yanke daga nan gurin duk abin za a ɗora babaro dokurin ake yi saboda haka ake son a kula da wannan tsarin in an kula da shi to ubangiji subhanahu wataala sai ya sa kullun aka zo mutum ya gama rayuwarsa sai a dinga samun khairu khalafin li khairi salafin sai a samu mafi wato mai alherin wato kyakkyawan magaji ga kyakkyawan murgayi khairu khalafin li khairi salafin amma in ba a yi wannan tarbiyya ba sai a sami sharru khalafin li khairi salafin sai a samu wato mugun magaji ga kuma marigayi wanda yake nagari in an samu wanda shike nan shiga wuta kuma ta tabbata domin Allah ya fa khalafa min ba'dihim khalfun khalfu in aka samu khalfu to a biya baki khalfu lanjayin ayi masa dauri ba khalafa ba
na'am
khalfu da dauri shine mugun magaji khalafa min ba'dihim khalfun sai Allah ya ce ada'us salata suka tozalta sallah wa taba'u shahawat kuma sha'awa ita suke bi sai Allah ya ce fa sawfa yalqauna gayya daga ce gayyo dinnan wani kwari ne a wutar jahannama amma shi kwarin ba ruwa bane a ciki da gwallatsi ne a ciki an san da gwallatsi ko shine ruwan ciwo da kurji ya fita da karfi ka ganshi batsal mara kyau to irin sa ubangiji yake yin korama wanda duk ito zaltar sallah sha'awa da zinace da biyan bukata na tsiraici da abubuwa marasa kyau ya zama na wannan ake bi ubangiji ce sauha ya alƙauna gayya wannan gurin zai sa su dinga tsinduma suna dake su dinga nitsewa kowa shike zai shiga yana wari sai ya tsaka ya cika cikin sa ka za a zaunar da mutane a cikin wannan to dan kar a samu haka shi sa shari'a ta shar'anta wayannan abubuwan a kula da su a gyara sai zama na bayan ka tai kyau a dinga maka addu'a sannan bayan ka ma tai kyau sai zama nan an yi wafaka har ila mulkiyamati al'amura sun zama masu kyau kenan to Allah ya samu daji
al-fasalu tasiu fasali na tara a cikin wannan littafi na masalihul insan fi ma yura'il insanu li nafsihi cikin abinda mutum zai kiyaye wa kansa zai kiyaye dan kansa wancan duk abinda mahaifi ne zai wa mutum guda takwas tun daga zaben mahaifiya kiyaye sunnar annabi alaihi salatu wassalam wajen mu'amala ta auratayya kiyaye sunnar annabi alaihi salatu wassalam wajen ungozomanci da ran da aka haifi mutum kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen rada wa mutum suna da yanka masa aqiqa kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen shayi kiyayewa da sunnar annabi alaihi salatu wassalamu wajen sa mutum a makaranta ta farko sannan kuma da makaranta ta gaba sannan kuma wajen aurar da shi mace ne ko namiji kuma zaba masa mace ta gari mace ce ta gari da zaba mata miji na gari wannan abubuwa guda takwas su ne wanda mahaifi zai kiyaye dangane da sada zumuncinsa da ɗansa kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya umarta to duk wanda aka yi wa wannan an gama yi masa gata daga nan haƙoƙi da mahaifa za su kiyaye sun sauke wa kansu to sai kuma abin da shi mutum zai ɗora a kan abin da mahaifansa suka yi shi ne ya ce to a wannan fasali na tara abin da mutum zai wa kansa ne kuma bayan mahaifa sun gama nasu a farko sai ce inda bulugihi yayin balagarsa zakaran kana au'unsa namiji ne shi ko mace hurran au abdan ɗa ne ko bawa shi mutum kafin ya balaga babu alƙalami a kansa, mala'ika baya rubuta abin da yi na mugun aiki. Duk wata wani abu na ma'amaloli da itikadi na addini da aikace-aikace ba ta zama wajibi a kan mutum shi ran da ya balaga. Namiji ne daga ran da yi mafarki, to idan nan ya balaga, an wace da ta fara al'ada da nan ta balaga, to a wani lokacin mala'ika zai ɗora alƙalami a kan mutum duk abin da yi sai an rubuta. Daga ran nan ya fi gaban ya faɗi magana ya ce da wasa nake, ya fi gaban ya faɗi magana ya ce da gangan nake, duk da gangan da wasa ta wuce a gurinsa, duk abin da ya sai an rubuta kuma sai masa hisabi a kansa gobe alkiyama. Saboda haka ita balaga tana da muhimmancin gaske wajen kulawa da tabbatarta, da shi ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake ɗora mutum takalifi. Kuma ita balaga Allah ne kawai ya san dalili, kawai ya san yanda yake yi ya mai da mutum ya zama baligi. A jikin ƙwayoyin halittar mutum akwai ƙwayar halitta ta balaga ɗin, ba za ta wuce idan fara ba. Idan lokacin ya yi, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai umarci wata ƙwayar halitta da take wata cibiya ta jikin ɗan adam, a cikin ƙwaƙwalwarsa akwai wata cibiya wata ita ce take sarrafa kowace irin halitta a jikin mutum. To ita wannan cibiya ana ce da ita tahatal mihad. To ita wannan tahatal mihad din ita ce da alhakin sarrafa kowane irin abu. To idan lokacin yayi, ita wannan tahatal mihad din takan rike komai, tana barin sa yi aiki a jikin dan adam, kowace kwaya, amma banda ta balaga ko ta mace ko ta namiji. Su wannan an sa musu sasari, an tsore su, ba za su yi motsi ba. Lokacin da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake son namiji ya balaga ko ya mace, to zai sanar da wannan gurin cewa kwanta wannan ƙwayar halittar lokacin aikin ta yayi, sai ta kyale ta shikenan, sai ta fita tana zaga jiki, shikenan balaga ta tabbata ga ɗan namiji. In mace ce, balaga ta tabbata gare ta. Daga wannan lokacin mala'ika kuma zai ɗora alƙalami a kan mutum, komai za a yi sai an hukunta shi. Rannan da shi da mahaifinsa da kakansa matsayinsu ɗaya, rannan da ita da mahaifiyarta da kakarta matsayinsu ɗaya, duk abin da mutum ya shi an yi hisabi a kansa.